بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى da ya tsare haɗuwarmu a wannan yammaci mai albarka insha Allah, wato yammacin Litinin 29 ga watan, haka ne ko? Oje ne 29 ko? Yau ɗaya ga watan? Na'am. Ɗaya ga watan Dhulqa'da, hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1433, wanda ya daidai da 17 ga watan 9 a shekara ta 2012. Kuma a ci gaba da karatunmu na littafin A'lamus Sunnah al-Manshura na Sheikh Hafiz bin Ahmad al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Yau za mu tashi inda muka tsaya kafin wato dakatawarmu saboda zuwan watan Ramadan, wato a tambaya ta 110 ne ko a wanda ke gun ko a wanda ke guna 109. Yawwa, mun karanta ayoyin, abin da ya rage mu karanta hadisai da ya magana akan ma dalilul ba'si min al-qubur, menene dalili ko hujja akan cewa za a tashi mutane daga kaburkansu bayan an mutu. Allah subhanahu wa ta'ala zai tada mutane, duk wanda ya mutu sawa'un an sa shi a kabari ko ba a sa shi a kabari ba, to za a tashe shi. Wanda ke cikin kabari, ana faɗin sunan kabarin kasancewar mafi yawa a al'adance shi ne ke aukuwa, cewa mutane in sun mutu ana sa su a kaburukansu. Amma ba lalle ne ya zama cewa duk wanda ya mutu a kabari aka sa shi ba, akwai wanda zai mutu ba a ma san inda yake ba, ko dabba ta cinye shi ko ruwa ko makamancin wannan. To duka dai lokaci zai zo kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai umarci halitta baki ɗaya sai a tashi, sai a koma gare shi kuma sai ya hisabi. To abinda ya tambaya malamin anan shine dalili akan wannan. To ina jin inda muka tsaya da darasin ƙarshe mun karanta ayoyin, inda yake qaulullahi ta'ala ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arham ma nasha'u ila ajalin musamma, ila qawlihi dhalika bi anna allaha huwa al-haqq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu 'ala kulli shay'in qadir wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur. Wannan nassi ne ƙuru-ƙuru akan abin da ake magana, cewa anna allaha yab'athu, al-ba'ath ana nufin tashi, cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai tada man fil quburi, waɗanda suke cikin kaburuka. Da faɗin Allah da yake wa huwa allazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu, shine wanda yake fara halitta sannan ya maida ita, ma'ana ya kage halittar sannan kuma zai maida ita, bayan ta mutu ta rududdige to zai tashe ta sannan ya maida ita. Wannan ya maida itan shine ma'anan ba'as. Yawwa, wa huwa ahwanu alaihi, wannan kuma shi yafi sauki gare shi, ba dan saboda wani abu na da wahala ga Allah ba, a'a, amma in an kwatanta da mizanin da muke kallo, idan mutum zai inkarin a tada mutum a maida shi da rai, to ya kamata yafi inkarin yafi musun cewa a halicci mutum, domin a halicci abin da babu shi yafi wahala akan a tada abin da aka same shi ya mutu. To shine kawai abin da Allah madaukaki ke nuna mana anan da fadin sa, kama bada'ana awwal khalqin nu'iduhu, kamar yadda muka fari halitta farko haka nan zamu maida ita. Da fadin sa da yake cewa wa yaqulul insanu, wannan dai ina maimaita ayoyin ne kawai dan mutuno yadda muka karanta a darasin karshe. Allah madaukaki yana cewa wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayyan, dan adam yana cewa Allah ni yanzu, ko yana cewa dan uwansa dan adam, mu yanzu nan mun mutu haka ne din nan za a zo a fidda ni kuma da rai. Mutuwar kun ga ya fade ta saboda ya tabbata akwai ta, babu dan adam da ke inkarin mutuwa saboda waƙi ne. Yawwa, ko shi bai mutu ba saboda lokacinsa bai yi ba to ya ga wani ya mutu kuma duk wanda ya taba mutuwa har zuwa yau ba wanda ya ga wanda ya dawo in ka ga wani ya dawo to dama ba mutuwa yi ba yawa don haka tunda an tabbata ku akwai mutuwa to sai yake tambaya ba wai akan mutuwar ba cewa la sawfa ukhraju hayyan ashe ni din nan za a fidda ni kuma da rai har yanzu ma'ana bayan na mutu to shine Allah sai yake ce masa awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a shin dan adam ba zai tuna bane kaga nan ana tuna wa dan adam an yi amfani nan yayi amfani da lafazin zikir tuni saboda dan adam ya san cewa da babu shi aka same shi yawa ma'ana muddin dai an haifi mutum to ya san ran da aka haife shi kowa yana rike ran da aka haife shi ashe kafin haihuwarsa da babu shi don haka dan adam ba zai tuna bane anna khalaqnahu min qablu kafin yayi wannan maganar ai mun halicce shi walam yaku shay'an da kuma can shi ba komai bane ma'ana da babu shi aka halicce shi ashe kenan tunda aka halicce shi da babu shi a mai da shi bayan ya mutu abu ne mai sauki nan kun ga daga mafhumin zancen zamu gane ba nasu ba kurukuru ya fada ba ko cewa awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu raddin da aka yi masa shi ya nuna amsar da aka bashi dan shi tambayar da yi ashe za a dawo da ni da rai maimakon a ce masa eh za a dawo da kai da rai sai aka ce masa ka manta ne da babu kai aka same ka kaga nan tuna masa abin da ya sani aka yi domin ya muƙarana ya ji cewa eh da babu ni sai aka same ni ashe daga baya in na mutu a dawo da ni ba abu ne mai wahala ba ina fata mun fahimci abu yawa to shine sai kuma yake cewa alam awalam yara al-insanu mun karanta wannan ko a wata ce har yanzu Allah mun kina cewa awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin shi dan adam baya gani ne cewa mun halicce shi daga nutfa wato daga dugon maniyi fa idha huwa khasimun mubin bayan halittarsa da aka yi kuma sai gashi ya zama aboshin husuma mai bayyanar husuma ma'ana mai yawan mujadala mai jayayya wadda raba lana matsalan kuma ya buga mana misali wanda su ya khalqahu Allah maɗauki ce ɗan adam ya buga mana misali shi kuma ya manta kansa ina misalin yake ga misalin da dan adam ya bar kala wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqa menene misalin da dan adam ya baiwa Allah subhanahu wa ta'ala kala man yuhyi al'idama wa hiya ramim wanene zai rayar da kasusuwa alhali suna rujiddigaggu wannan shine misalin yana bada misali ba wai da kansa bai ce wa zai iya tare da ni bayan na mutu ba sai ya tafi kan kashi kashi in mutun ya mutu kashi yana rudiddigewa to sai dan adam yake tambaya kamar yana tambayar Allah yanzu nan akwai wanda zai iya tashi na bayan ko kuma akwai wanda zai iya tare da kashi kashi da ya rudiddige a dawo da shi ya zama mai rai kul sai aka ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga masa yuhyi alladhi ansha'aha awwal marrati kace da shi wanda ya rayar da ko wanda ya halicci wannan kashin tun can farko yuhiha to zai rayar da shi ma'ana zai dawo da shi dare ashe kenan gangar bikin ma baki daya da kan da kwakwalwa da menene da komai min babin aula tunda ga yadda kashi da ya rididdige kuma shine na karshe abinda yake lalacewa a jikin dan adam idan dan adam ya mutu ai naman jikin yakan zagonye a bar kashi kurangwal wata ran aka je tona ana ganin kashi to kashin shi kansa wani yakan koma ya zama kasa wani kuma yakan dade a haka to idan an tada wannan kaga sauran abinda dama san da sauki ya rugurguje menene mai wahala a cikin sa abinda Allah ke tuna masa kenan dan adam ila akhirus sura wannan suratu yasin har zuwa karshen sura duk akan wannan ne da fadin Allah madauki yake cewa awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna shin ba sa gani cewa Allah wanda ya halicci sammai ya halicci kasai wa lam ya'ya bi khalqihinna kuma bai gajiya ba shine ya'ya yawa walam ya'ya bai gajiya ba bi khalqihin da halittu da halittar sama din nan da ƙasa to wanda zai ce kun fa yakun ina zancan gajiya a gurin shi ba zancan gajiya hatta shi sa malamai suke cewa hatta halittar da ya jera a kwana shida da ya ba mu labarin cewa ya halitta samai da ƙasa a kwanaki shida ya dan ya karantar da mu bin abubuwa mataki mataki ne ba wai dan saboda halittar su baki ɗayan akwai wahala ba babu abin da ke da wahala ga Allah subhanahu wa ta'ala to shine sai ki cewa awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda walam ya'ya bi khalqihinna bi qadirin ala an yuhyiya al-mauta Allah dai halitta samai da ƙasa din nan kuma sannan bai gajiya ba a wajen halittar tasu ashe ba mai iko bane shine ma'anan bi qadirin ashe ba mai iko bane ala an yuhyiya al-mauta ace rayar da matattu malamai suna bambantawa tsakanin sunan Allah al-qadir da sunansa al-qadir menene bambanci suna cewa duk inda kaga a qur'ani an ce al-qadir to yana zuwa ne muqayyad ana taqyidin sa da wani abu ma'ana shi mai iko ne akan abu kaza amma in aka ce al-qadir to ya shafi komai da komai ba a kayyade shi da wani abu ba kaka mai dake cewa nan kaga cewa awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna bi qadirin me kaga bai shuru ba kawai sai ce bi qadirin ala an yuhyiya al-mauta ashe shi ba mai iko bane akan ya rayar da matattu haka nan inda yake cewa qul huwa al-qadir ala an yab'atha alaykum adhaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'dhin to kaga shi ma wannan yazo da al-qadir kuma sai yazo da shi muqayyad ba mutlaq ba yawa amma shi sunan al-qadir shi sifa ce shi yasa wannan suna ne muqayyad al-qadir ku suna ne da ya kunshi sifa Allah mai iko ne a kowane lokaci kuma akan kowane abu ba sai an kayyade shi da komai ba Allah mai iko ne ashe akan irayar da matattu bala innahu ala kulli shay'in qadir lalle shi mai iko ne akan kowane abu shi ma wannan har zuwa karshen suratu al-ahqaf da fadin Allah madauki da yake cewa wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan daga cikin ayoyin Allah nan zamu ji wani misali ne gashi sai ce daga cikin ayoyin Allah annaka kai taral arda zaka ga ƙasa khashi'atan tana makaskanciya ma'ana babu tsiro a kanta babu ruwa ta kaikashe ta bushe fa idza anzalna alaiha alma'a amma idan muka zubo da ruwa a kanta ihtazzat sai ta kada ma'ana anan ma'ana zai ta canza yanayinta sai ta koma ta zama wato mai abin nan mai fito da tsiro asalin ihtizaz anan abin da ake nufi ba na motsawa da karkadawa kawai ba za ta zama ardan khasba nan ce khasb ta zama fertile ma'ana wanda in an sa mata wani abu za ta tsira da shi shine ma'ana me ake ce masa a Hausa ma'ana za ta iya haifar da wani abu in an wato binne shi a cikin ta yawa ta zama cewa za ta fidda tsiro idan an sa mata tsiro to za ta fidda shi shine ma'ana ihtazat ana warabat kuma sai ta karu akan yadda take da ma'ana ta samu nama'i ta fidda dan tsiran nan kuma idan har zai zama za a ci shi to sai Allah ya ce innal ladhi ahyaha shi wanda ya rayar da ita kasan nan da tana mace a bushe a kaikashe babu ruwa wanda ya rayar da ita da ruwan saman nan la muhyil mauta to shine mai rayar da matattu kun ga nan misali ne Allah ya bamu abinda muke saba ganin sa yau da kullum in damina ta wuce zamu ga kasa ta kekashe kuma a dade saboda ba ruwan saman nan duk abin da yake wani kore sai koma yelo sai koma gaba ɗaya ma ba komai gaba ɗaya wata rana sai zama sahara ta dawo ana nan sai ruwa ya zo in Allah ya saukar da shi sai wannan kasar sai ta fidda wani abu kaga Allah ya rayar da ita bayan da ta mutu to sai ba mu misali da wannan sai ce innal ladhi ahyaha wannan wato Allah kenan wanda ahyaha ya rayar da ita kasa la muhyil mauta to shine mai rayar da matattu al mauta shine jam'in matattu al mayyit wato Allah shine mai rayar da duk mutumin da ya mutu innahu ala kulli shay'in qadir lalle shi mai iko ne akan komai yace wa ghayra min al ayat da kuma ayoyi dai wadanda ba wadannan ba wannan mun yi dauraya ne mutum wadancan ayoyi da na san mun karanta su to amma tunda yau rabon mu da su ya doshi kwanaki sama da 50 kaga akwai bukatar mu sake maimaita wani abu tayyib to sai malamin yake cewa mai wa kaseeran ma yadribu Allahu ta'ala lidhalika masalan bi ihya'ihi al-ardh bil-ma'i fatusbihu tahtazzu mukhdaratan bil-nabati kai da yawa a cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yake buga mana misali da irin wannan misali cewa ku duba ƙasa da ba komai ta kaikashe ta bushe sannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya rayar da ita bil-ma'i da ruwa fatusbihu sai ta waye gari tahtazzu tana fidda tsuro mukhdaratan koriya da ita bin-nabati da tsire-tsire a ba'da mautiha bayan ku da ta mutu bil-jadbi da fari to nan ihtizazin can na ƙasa ziddin sa shine jadbi yawa da lokacin da ake akwai fari yanzu ko idan aka kawo ruwa sai zama cewa ta iya fidda tsuro iz kanat qablu hamidatan bayan ku da kafin wannan lokaci ta zama wato alalace ta zama ba ta iya fidda komai shi ma'ana hamidatan to sai ce wa bidhalika daraba annabi sallallahu alaihi wasallam al-masal to nan sai karanta bismillah amma ko dake nan bayawa karanta hadithin abu razin al-uqayli sai mu tashi akan sa wa bidhalika
qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa bidhalika daraba annabi
sallallahu alaihi wasallam
al-masal في حديث الأقيل الطويل حيث قال والأمر إلهي ما يدعو على ظهرها من مصرح قتيل
ما يدعو
على ظهرها من مصرح قتيل
من مصرح قتيل
ولا
مدفن ميت
ولا مدفن ميت إلا شقت عنه القبر حتى يخلقه من قبل رأسه فيستوي جالسا يقول ربك مهيما أي
يقول ربك
مهيم ما أمره وما شأنه
لما
كان منه يقول ربي أمسك يوما لأهله بالحياة يحسبه حديثا لأهله قلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الأرض أشرفت عليها وهي في مدرة بالية قال فقلت لا تحيا أبدا
لا تحيا أبدا
فأرسل الله عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها فإذا هي
أشرفت عليها
فإذا هي تربة واحدة ولعمر إلهي لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأسواء من مصارعكم الحديث وغيره
كثير طيب وأن حديثي شيء كسيم حديث أبو رزين الأقيلي سننسى دلهم ابن الأسود ابن عبد الله ابن حاجب ابن عامر المنتفق الأقيلي ya ruwaito hadisi ko an ruwaito hadisin daga gare shi wanda ya ruwaito shine dan sa wato Laqit ibn Amir shi Dalham din yake cewa ko dan sa yake cewa haddathani Abi al-Aswad an Asim ibn Laqit anna Laqitan kharaja wafidan ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asalan hadithin wani dogon hadisi ne al-imam ahmad ibn hanbal ya ruwaito shi hakanan haythami ya fadi hadisin ya ambace shi a cikin majma'iz zawaid hakanan kuma at-tabarani shi ma ya ruwaito shi a cikin mu'jam din sa duk da dai akwai maganganu na malamai akan ingancin hadisin wasu malamai sun ce hadisi ne mai launi bai inganta ba wasu malaman kuma sun duba hanyoyi da yawa da aka ruwaito shi suka ce sahihi ne amma hadisin dogo ne sosai akwai kissa a cikin sa kisar ita ce shi laqit ibn amir ya zo a cikin wafdi in an ce wafdi ana nufin tawaga da kabilu sukan turo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin mun san farkon zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam madina a bayan ya yi hijira daga makka to mutane sukan zo daga wurare su zo su ji musulunci daga bakin sa tunda sun ji labari ga annabi can ya fito yana nan a madina ya ce a daina kaza ya ce a rika yin kaza to kowace kabila sai ta nada wakilai a matsayin tawagar wannan kabila sai su je su tambaye shi wai me ya kawo ka ne shi yasa za ku rika ji a hadisai da yawa ana samun laraba suna zuwa malladhi ji'ta bihi wa malladhi ja'a bik me ka zo da shi wani kuma ya zo ya ce na ji wani manzanka ya je kauyenmu ya ba mu labari cewa wai ka ce a rika yin sallah sau biyar kullum haka ne to sai ya ce masa eh ka ce a rika yin kaza sai ce eh to irin waɗannan duk za ku ji labarin su to ɗaya daga cikin wannan hadisai akwai wannan na Abu Razin al-Uqayli to shine shi wannan laqit kharaja wafidan ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace fa wafainahu hina sarafa min salati al-ghada na tantu mun farko hadisin ne babu shi a cikin littafin yawa yace sai muka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yayi sallama daga sallar asubahi a to na bar shi ba rubuto duka ba saboda tsawon sa a dunkule da kissa take yace bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama daga sallar asubahi sai yace jama'a su matso zai yi jawabi yace jama'a su matso zai yi jawabi yace kuma kowa ya zauna jama'a suka zazzauna bayan sun zauna sai shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya a cikin ku nan akwai wani wanda mutanansa suka turo shi kuma da yazo ma'ana mutane sun turo shi kabilarsa suka ce ka je ka jiyo mana abinda annabin can yake cewa amma da yazo din sai wani rudani ko gafala ta same shi sai manta cewa an aiko shi a cikin ku akwai sai shi wannan mutumin ya daga hannu shi ga ni ya rasulullahi ma'ana yana nufin ku duba fa ku gani Allah madauki ya ilmantar da shi kenan cewa ga wani mutumi an turo shi amma kuma ya shiga lama daga tambayar yana ta kallon mutane iri-iri yadda tarbiyyar annabi sallallahu alaihi wasallam yake da sahabbai da abubuwan mamaki da yake gani ya tsaya yana ta kallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din ma to shine sai yake tambayarsa sai ce me ka zo da shi shine da farkon abin da tambayi sai ce kai ko ka san gaibu ko baka sani ba karku mamaki haka laraban kauye suke tambaya yawa sai ce ka san gaibu ko baka sani ba sai ce banna rabbuna bimafatih khamsatin min al-ghaib ubangijinmu banna in an ce banna asalin lafazin shine rowa wa ma rabbuka bidhanin ko dhanin abinda ake shine mai rowa ma'ana ce ubangijinka ya hana ilimin abubuwa guda biyar babu wanda ya san sosai shi shine lissafo abu yana safo abubuwan nan guda biyar wanda Allah madauki ba mu labari a cikin suratu ar-rum ne ko yawa ko al-luqman inna allaha indahu ilmu sa'a yawa wa yunzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut yawa ya fadi wadannan abubuwa din amma ba da sigar ayar ba kowanne daya haka ya fade shi yace Allah subhanahu wa ta'ala shine inda hu ilmul maniyati shine almaniya an ce almaniya ana nufin mutuwa yawa ya'lamuha wa antum la ta'lamuna yace Allah ya sani alhali ku ba ku sani ba sannan kuma yace ya'lamu maniyar rajul ya san maniyin dan mutum namiji ma'ana in ya shiga mahaifa me yake zama yace wa antum la ta'lamuna alhali ku ba ku sani ba ya kuma ambaci cewa ba ku san me za ku samu gobe ba babu ɗaya daga cikin ku da ya san me zai faru gobe sannan babu ɗaya daga cikin ku da ya san inda zai mutu duk da ya faɗi waɗannan al'amura ɗin wanda suke nuna ashe lalle manzo sallallahu alaihi wasallama bai san gaibi ba nan kullum aka zo irin wannan wuri ana buƙatar bayani me ake nufin an ce annabi sallallahu alaihi wasallama bai san gaibi ba babu wanda ya san gaibi an ce gaibi abin da ake nufi da shi dama kullu ma gaba anka duk abin da ya buye daga gare ka baka ganin sa shi ake cewa gaibi to Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana ayoyi da yawa a cikin alqur'ani kuma wajibi mu gaskata shi bai dace ba a ce mun ƙaryata Allah subhanahu wataala cewa babu wanda ya san gaibi sai Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah kace babu wanda ya san gaibi daga cikin waɗanda suke cikin sammai ko ƙasa sai Allah subhanahu wataala shi kadai a wata ayar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madauki yana umarta sai ya ce a walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wama massani as-su'u da a ce na san gaibi da na yawaita alherai su ta samu na kuma da babu wani mummunan abu da bai same ni amma mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa abu mummuna ya same shi an jefe shi an fasa masa kai an fasa masa hakuri wani da ya san gaibi lokacin da dutsen nan ya taho zai kauce ya zama cewa bai amsawa wannan ko kuma bai same wannan abu bai same shi ba hakanan akwai halaye da dama wata rana ya tafi wurin yahudawa a madina lokacin da suka yarjejeniya ta zaman lafiya da yahudawa mun san farkon zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a madina ya samu yahuda suna ne to ya kira su an yarjejeniya an rubuta cewa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza wanda duk yayi kaza za a yi masa kaza to a lokacin nan da ya je dan ya same su su tattauna akan an kashe wani bawan Allah za a hada diyya dan an kashe mutum haka za a hada da musulmi su kawo wani abu yahudawa ma su kawo wani abu sai a tada diyya yana cikin yarjejeniyar da suka yi to wata rana ya je ya karbi wannan rabon su na diyya shi ma ya hada da na musulmi sai a fidda wannan diyya a biya sai suka ce to saurara suka ce zauna a gindin wata katanga suka zagaya za su tattauna yadda za su hadu kudin su kawo masa yana zaune a nan ashe tattaunawa suke su turo katangar ta fada kansa suka ce yau gashi arha ya zo mana ba wani kuma ba bai taho da kowa ba a ranar shi kadai ya tafi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi meeting a bayan katangar nan su tsara yadda za su turo katanga ta fada masa ya mutu to sai wahayi ya riga su Allah madaukaki ya ilmantar da shi cewa ga abin da suke tsarawa sai ya tashi ya taho to shine ya ga masahabbai gashi fa gashi ga abin da ya faru ashe Yahudawa wannan Banu Nadir sun warware alƙawari wannan shi ya haifar da yakin da aka je aka yi na Banu Nadir aka kore su wanda Allah madaukaki ba mu labari a cikin suratul Hashir yawa to kun ga wannan shi ma ya nuna bai san gaibin ba amma lokaci yakan zo Allah ilmantar da shi wani abu mun fahimci wannan to wannan ba a kiransa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi mutlaqan sai dai a ce Allah na ilmantar da shi abinda bai gaya kowa ba wannan kuma haka ne yawa domin akwai abubuwa da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san su amma duk duniya ba wanda ya san su ba amma baya nufin cewa duk wani ilimi na Allah ya san shi mun fahimci wannan in aka ce ya san duk ilimin da Allah ya sani to shine ya san gaibi ka kuma wannan ba haka bane mun fahimci abu yawa amma darajarsa da kimarsa da ta fita kowa a duniya duk abinda Allah ya halitta bai kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama to darajar nan babba ita ce ya fifita shi da ilimi akwai abubuwa da shi ne zai gaya mana ta ina ma muka san musulunci da qur'ani duk shi ya zo mana da shi yawa don haka ashe ya san gaibin da Allah ya gaya masa wanda ba a gaya masa ba kuwa yana nan a bai sani ba don haka shi yasa ba a itlaqin cewa ya san gaibi to a wannan wurin kun ga abin da wannan bawan Allah ya tambaye shi kenan sai bashi wannan amsa cewa ai babu wanda ya san gaibi kuma Allah ya rike wannan ilimin ya hana kowa kamar yadda ya nasi a cikin alqur'ani wa indahu mafatihul ghaibi shi ya kira su haka da wannan sunan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha me illa huwa kaga duk wannan bai kamata ai ta'awilin sa a ce akwai wani bawan Allah akwai wani mai yawan ibada akwai wani ya san abin da Allah ya sani bai kamata ai wannan ba a girmama Allah yafi karfin ai masa wannan irin ta'awilin da za a cire abin da ya faɗa a canza masa ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala kyauta to wannan hadisin dai a cikin sa bayan yayi masa wasu tambayoyi to shine nan sai ya tambaye shi sai yake cewa wala amru ilahika ma yad'u ala dhahriha min masra'i qatil hukuma littafin yawa na yanke ta saboda kissa tana da tsawo yawa sai yace na rantse da rayuwar ubangijinka abun bautarka ma yad'u Allah ba zai bar ala dhahriha a bayan kasa min masra'i qatil makwancin wani mutumi da aka kashe shine masra'i qatil an ce masra shine inda aka kashe wani ismu makan ne ismu makan wala madfan mayyitin ko kuma inda aka binne wani mutumi illa shaqqat anhu al-qabr sai qabri ya kece wannan mutumin ma'ana ya fito yawa hatta yakhluquhu min qibali ra'sihi har sai an halicce shi ta kansa ma'ana ta kansa ake fara halitta kafin sauran jiki yawa Allah zai bada umarni dan adam ya sake dawowa da rayuwarsa bayan koda yana cikin qabri ya rijjiki sai Allah madauki umarni a sake halittarsa sake halittar nan ana fara halittarsa ta ka fa yastawi jalisan sai ya daidaita a zaune kowa sai ya daidaita a wannan zaune din saman kabarin sa ya kulu rabbuka to a lokacin sai ubangijinka sai ya ce da shi mahyam ai ma sha'anuka shine ma'ana wannan wani larabci ne ma'anarsa shine me ye labarin ka kai ban Allah ina labarin ka ne kamar a tambaye shi me ya kawo ka nan ko kwanan ka nawa a cikin wannan gurin shine ma'anan mahyam shine fassara mana yace ai ma amruka me ye lamarin ka amru anan ana nufin me sha'an yawa amru da larabci yana zuwa da ma'ana biyu yana zuwa da ma'anar umarni kamar da muke cewa da Hausa in an ce umarni ai shine a bada doka ayi kaza haka ne ko yawa akwai kuma al'amru bi ma'ana ash-sha'n yawa lamarin yadda abun yake yaya labarin ka yaya al'amarin ka yake shine ce ma amruka wa ma sha'anuka me lamarin ka me sha'anin ka lima kana minhu saboda abin da ya kasance daga gare shi ya kulu ma'ana saboda wannan hali da ya shiga a kabari ya dade bai san ma ya dade ba ya kulu sai ka jina cewa rabbi ya ubangiji na amsa kamar ya fahimci abin da ake tambayar sa yaushe ka zo wannan ramin kabarin shine sai ce amsa ya ubangiji ai jiya na zo ma'ana kamar sai ai jiya na mutu al-yawm sai ma'ana nan malamai suka fassara kamar da Ibn al-Qayyim ya fassara anan yana cewa anan abinda wannan bawan Allah yake faɗa na amsa rudewa yayi yana cewa ai jiya na zo ya Allah kai a'a yau ma na zo shine ma'anan wannan amsu al-yawm din yawa amsu ma'ana jiya al-yawm kuma yau yawa shine nan sai ke cewa istiqlalun li muddati lubsihi Ibn al-Qayyim yake wannan magana ba a cikin littafi bane ma'ana shi dan adam da aka yi masa tambayar kamar a ce kwanan ka nawa a cikin wannan kabarin shine saboda karanta muddar wato kwanakin da ya zauna ko shekarun da ya zauna a cikin kasa ka annahu labisa fiha yawman kamar dai sai ya daga kamar uni daya kawai ya zauna a cikin wannan kabari fa qala sai yace ams ai jiya nazo ya Allah au ba'd yawm ko kuma dai wani yanki na uni guda fa qala sai yace al yawm yau ne nazo yahsibu annahu hadithu ahdin bi ahlihi yana ganin kamar bai dade da rabuwa da iyalinsa ba ma'ana yana ganin kamar dazu-dazun nan aka kawo shi makabartan nan kila kuma yake kare dan ruwa a cikin wannan kabari din amma an tambaye shi ga abin da zai faɗa wa annahu inma faraqahum ams aw al-yawm shine fasara da Ibn al-Qayyim ma'ana kamar yana cewa ne ai na rabu da iyalina jiyan nan na rabu da iyalina ko kuma al-yawm dazu-dazun nan a yau din nan aka kawo ni kabarin nan aka binne ni a ciki in Allah ya tambaye shi abin da zai faɗa kenan kaga dai wannan hadisin zuwa nan dalili ne akan cewa lalle wanda ya mutu a kabari to Allah zai tashe shi bayan an tashe shi ma zai zauna a zaune kuma Allah zai magana da shi ya tambaye shi kwana nawa kai yaushe ka zo nan sai ba da wannan amsar a rude saboda kowa tsammanin sa ganin yadda abun ya wuce da sauri zai tsammanin kamar ba a je ko ina ba ma'ana ɗan kwanakin ɗan kaɗan ne bai san kuwa yayi shekaru da yawa ba kamar kissar wanda Allah madauki bamu labari a cikin suratul baqara ko yawa wanda ya wuce shekara 100 Allah madauki ya tashe shi sai ya ce ai yau wuni ɗaya Allah madauki ya gaya masa cewa bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna duba abincinka da abin shanka bai gurbace ba gashi nan yadda yake wannan kuma Allah madauki ne shi ma wani mutum ne shi kuma da yake kokontan ya ga wani kufe ya rugurguje gida ba komai ya lalace ko gari a ce da an zauna a cikinsa amma yanzu ba kowa shine sai ce kai wannan kuma wuri ya za a yi Allah ya tashe shi ya koma a rayar da birnin nan ya zauna to shine sai Allah ya dora misalin a kansa fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athahu sai Allah ya kashe shi ma'ana ya karbi ransa shekara 100 aka zauna shekara 100 sannan sai Allah ya tashe shi sai ya ce masa kam labista kwana nawa kai ma'ana anan a cikin kabari قال لبثت يوما او بعض يوم اي وني ده ني كو وني ينكي ني وني غدا شيني الله تي بل لبثت 100 عام شيكره 100 كانا نان غوم بك سني با كما سي الله يبر وني ابو نا ايوي ده زي غني سي تي فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى دوبا غا ابينشنكا نان دا ابينشنكا دا كيكي تفي دشي شي ما لم يتسنى بي غرباشي با وانظر الى حمارك هو ولنجعلك ايه للناس كدوبا جاكينكا يد الله مدوكي بار شي قشي يا ردددجي شي كما شي دين با اتاشين شي با sannan kuma wanzur ila al'izami kaifa nunshizuha ai kafin aka bar jakin sa kai yake yadda yake sannan kuma aka bar kasusuwa yadda da ya san kashi in an mutu ya rididdige kaifa nunshizuha ya muke tada su kuma naksuha lahma sannan musa musu mutufatar da su da tsoka domin kashi yana kashi sai a tufatar da shi da tsoka wannan dai duk mun san wannan kissar Allah madauki ya amfani da ita ma dan yi tuna ma wannan mutumi da yake jayayya ko kokonto akan Allah madaukaki zai tada wani gari sai Allah nuna masa wannan aya to ballantana kuma wanda yake kokontan shi kansa mutun dai ma za a tashe shi shi yasa malamai da suka rubutu akan wannan fannin ina iya tuna wani malami da ya rubutu akan al-iman bil yawm al-akhir da yazo wannan wurin ya kakkasa ayoyin al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo a wannan fagen na maganar tashi bayan an mutu ya karkasa su kashi sun kai wajen 7 ayoyin da suke wato yadda suke tabbatar da abun a waqi'ance ta hanyar irin wannan misalan ya tattaro waɗannan ayoyin da Allah madauki bugawa wasu mutane a baya misali bayan sun yi inkari dan ya nuna musu cewa abun zai yi da kuma ayoyin da Allah madauki labarin kawai ya gaya mana haka ba tare da misali ba to irin haka dai sai dai ka kasa su wajen kashi 7 wannan ɗaya ne daga ciki nan malamin bai rarrabe mana wannan irin rarrabewa din ba to shine sai yake cewa yaqulu rabbi ams al-yawm li ahdihi bil hayati saboda rabuwarsa da rayuwa yahsibuhu hadithan bi ahlihi yana tsammanin cewa bai dade da baro iyalinsa ba ana cewa hadithu ahdin bi kaza in baka dade da yin kaza ba kamar hadisin nan na Aisha da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mata laula anna qaumaki hadithu ahdin bi kufrin lahadimtu al-ka'bata wa labanaituha ala qawaidi ibrahim amma sai wannan hadisin ko wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga Aisha ba dan dai mutananki yana nufin quraishawa sababbin musulunta bane duk da a larabcin abin da ya fada shine hadithu ahdin bi kufrin ma'ana basu dade da baro kafirci ba kaga ma'ana abin da ake nufi me basu dade da musulunta ba yawa ba dan cewa rabban su da kafirci bai wuce yan kwanaki ba yan watanni kadan ko shekaru yace da na rusa Ka'aba sai in sake gininta akan wato qawaid ko foundation na annabi Ibrahim mun san Ka'aba yadda take ko a yadda take yanzu nan in mutun yaje zai ga kif din nan na asali sannan a gefansa kuma akwai wani wuri da ake cewa gun indararo haka ba haushe da yake cewa ko gun indararo din nan to akwai kuma wani zagayen gini haka dake jikin ɗakin Ka'aban katanga haka gajeriya wanda ake cewa al-Hijr wasu suna ce masa Hijr Isma'il amma asali kawai Hijr shine sunansa sahihi yawa to asalin ɗakin Ka'aba foundation din da aka gina shi ya hado da ɗakin na yanzu yadda yake da kuma wannan katangar duka ɗakin Ka'aba fadin sa iya wannan ne to lokacin da su mutanen Makka akai wani ruwa mamakon ruwa ya rusa wurin sai suka zo suka ce za su sake gina shi tunda ya rusa gaba ɗaya ɗakin Ka'aba din ruwan sai suka ce to kowa ya kawo taimakon sa amma kada wani ya kawo musu kuɗin haram tun a wancan lokacin ba wannan duk a jahiliya ne duk wanda ya san ta hanyar haram wani abu ne na cuta haram din abun su duk abin da a hankalce suka san ba daidai bane da sata da abubuwa dai wanda na zalunci ko kwace to duk wanda yake kudin kwace ne a hannunsa kada ya kawo ina jin da kun san wannan kissa ne to da suka kawo sai abin da suka kawo din ya gaza bai kai foundation din asasin da za a gina ya kai wannan fadin ba to shine sai aka bar shi haka suka gina iya wannan saboda iya kudin su zai iya abin da kudin su zai iya dauka kenan to annabi sallallahu alaihi wasallama zamanin sa sai yayi burin cewa ya kamata ya mai da ɗakin Ka'aba ya koma asalin sa yadda yake a zamanin Annabi Ibrahim shine me ya rusa wannan yadda yake yanzu sai sake gina shi hadu hadda wannan hijaz din to amma shine sai ya tuno yake cewa gaskiya abinda nake tsoro shine ke Aisha yan uwan nan naki ma'ana jama'an nan taki ƙuran shawa kaga fa haddashi amma yana in kana muqatabar mutum kana ga masa wannan dan ya ji girman abu sai ce jama'an nan taki ƙuran shawa basu dade da musulunta ba dan haka ina tsoron in yi wannan aikin in rusa ɗakin Ka'aba in ce zan sake masa foundation su tayar min balle su ce a dama ka zo ashe kenan addinin da ka zo da shi sabo ne so kake ka goge tarihin iyayenmu da kakanninmu ka san shedan zai iya raya mutane wannan abu to sai ya samu matsala to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kyale wannan abun har ya rasu bai canza shi ba har malamai suke amfani da wannan hadisin a matsayin ka'ida ta mai da'awa mai wa'azi duk abin da kaga garin ka ce mutane su daina shi za a yi tashin hankali to wanda ka kyale shi a hankali daga baya sai a gyara shi kun ga wannan ai misali ne sosai uru-uru a aikace wanda ke nuna irin wannan din wannan dai a wancan babin insha Allah wani lokaci ai magana a kansa to mu koma hadisin qultu sai shi laqait yake cewa ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaifa yajma'una ba'da ma tumazziquna ar-riyah ya Allah zai tada mu ya hada mu guguda bayan ko iska ta wargaza mu ta katattala mu shine tumazziquna ta katattala mu gaba daya iska ta yi mana wannan aikin wal bila kuma mun rube gaba daya shine bila in an ce bala abu ya rube ya lalace kamar a ce riga ta mutu yawa wasiba da kuma wato zakoki ko namun daji wani namun daji ne suka cinye shi wani kuma ribewa ya lalace ya zama kasa baki daya ko wani kuma da ya mutu ba a binne shi ba ko kuma an binne shi ruwa ya zo misali ya tona kabarin iska kuma ta kwashe aka bar shi a nan har ya kaikashe ya bushe iska ta kade shi Allahu akbar ka san dan adam jikin nan nasa kamar da sauran jikin kowanne mushe yake in aka samu mushen abu misali dabba ta mutu ko sa ko tinkiya ka gwada ka gani ai mun sha gani wannan da yawa in aka batta a daji ba binne ta akai ba me yake faruwa in tayi lokaci mai tsawo bayan ta rube ta rididdige tsutsotsi sun zo sun ci abin da suka ci to sannan komai kuma sai zo ya kaikashe to la'alla iska kuma sai ta kado gaba daya sai ta kwashe gaba daya da dan guntun garin da ya bari a gun har ita har kasusuwan su ma duk sai su wani wuri din shi yasa nan ya faɗi cewa ar-riyah ya kawo iska cewa iska tana yin wannan haka nan kuma rubewa tana faruwa akan jikin dan adam haka nan kuma zakoki sukan cinye wasu to sai wannan bawan Allah ya sahabi yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah ya Allah zai hada mu ya tara mu bayan kuwa ga abin da iska ta yi mana ga abin da bayan mun rube mun rididdige sannan kuma dabbobi ma kila sun cinye wasu qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace umbi'uka bimithli zalika fi ala'illahi umbi'uka zan baka labari bimithli zalika da kwatankwacin wannan kaga nan bai bashi amsa cewa eh Allah na da iko yayin wannan ba da ya masa wannan zai bar shi akan ko da ya yarda ko ya ki yarda zai wahala ki yarda tunda sahabi ne mai tarbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai tunda yayin wannan tambayar maimakon ya kawo masa ii ko a'a sai ya ce bari ya kawo masa da misali to anan har malamai suka ce ana istidlali da wannan akan cewa ashe a tauhidi ma wajen tsaida tauhidi da kafa hujja da shi ana iya misali ba iya a matsalolin fiqh ake iya yin qiyasi ai istihadi a kawo misali ba iya maganar misali yawa illa sai dai a babun sunayen Allah da sifofi nan ba a misali domin Allah ba a misalinta da komai amma wata matsala ta tauhidi ta imani in mutum yayi inkarin wani abu sai a ce a'a ya za ka raba abubuwa guda biyu bayan ku da a hade suke shi sa malami suke da wata ka'ida in mutum na son yin adalci dole sai yayi mai ya hada abubuwan da suke tare ya ba su hukunci iri daya abubuwan da suke a rabe hukuncin su daban-daban to kada ya ba su hukunci iri daya mana in abu yayi kama da wani to yadda hukuncin wancan yake haka hukuncin wannan yake wannan dama haka yake a babin qiyasi a gun malamin usulul fiqh ko yawa to haka abun yake shine annan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga masa misali da wani abu na rayuwa irin wannan gashi me yake yace fi ala illahi cikin ni'imomin Allah al-ardu ga kasa nan dai ashrafta alaiha ka zo ka ganta shi mana nan ashrafta alaiha abin da ke nikatin kare ta ka ganta ka ganta wa hiya madratun baliyatun madra nan ana nufin turab turbaya ce baliyatun ke kasashiya shine turabun yabis abin da ake nufi da wannan kenan ma'ana akwai ran da kawai gari sai kaga kasa turbaya ce ta bushe ba komai ba ruwa haka ne ko ba haka ba fa qulta sai kace la tahya abadan wannan ko ai har abada ba za ta rayu ba ya ga sahara sahara ta kai sahara komai a kekashe sai ce wannan ba zai rayu ba ma'ana babu wani abu da zai zo babu wani lokaci da zai zo da za a ce wannan wurin ya rayu har ya tsirar da wani abu a zatensa mun fahimci abin yawa fa arsalallahu alaiha samaa sai Allah ya sauko da sama akanta nan samaa ana nufin alma yawa shi yasa a wurare da yawa Allah madauki kan amfani da sama'i yana nufin abin nan al-ghais ruwan sama ana kiransa as-sama ana kiransa ma ana kiransa matar ana kiransa kuma al-ghais yana da sunaye da yawa to daga cikin su akwai wannan as-sama sai Allah ya turo mata sama ma'ana ya zubo mata ruwan sama falam talbas anha baka dade ba akan kasan nan illa ayyaman sai yan kwanaki kadan hatta ashrafta alaiha sai ga ka kazo ka ganta fa idha hiya mashrabatun wahida sai ga ta zama dan wani karamin tafki mashraba asalin ash-sharba suna nufin al-hawdu alladhi yajtami'u fihi al-ma'u dan kwari asali a gindin dabino ka san balarbe shi misalan sa mafi yawa na irin rayuwar sa ne idan aka yi ruwa ruwa yakan taru a gindin dabino wani lokaci to wannan shi ake ce ma mashraba yawa ko a ce masa sharba saboda ya kai taruwar yawan sa ya kai kamar da malaman hadisi suka fassara wannan hadisi din anan wato yawan sa ya kai da har za a iya sa kofi a diba kila a sha akan samu wannan aiko to a gumban larabi diddabinin da ya tara ruwa a karkashin sa wannan ruwan dan kadan da ya taru sai ake ce ma asharba ko mashraba da fatan mun fahimta yawa to shine sai yace bayan da tana busasshiya wata ranko sai ka wayi gari sai ka ganta ga ta nan ta zama wato ga ruwa ya taru a gindinta yace wala amru ilahika na rantsa da rayuwar abin bautar ka ubangijinka la huwa wallahi shi Allah aqdaru ala an yajma'akum min alma'i ma'ana aqdaru ala an yajma'akum min alma'i ala an yajma'a nabati al-ardi fatakhrujuna min al-aswa'i min masari'ikum yace Allah subhanahu wa ta'ala ikon sa akan ya tara ku to ya fi ikon da yake da shi akan tara ruwa ba ruwa ya taru din har an kira shi haub ba yawa to ikon da Allah madaukaki yake da shi akan wannan to ya fi karfi akan wancan abun ma'ana ya tada kasan nan ta koma ta tsirar da tsiri bayan da ta bushe ta kaikashe to ikon sa akan wannan tada ku din nan bayan kun mutu wannan bai kai shi ba ina fata mun fahimci abun ma'ana ikon da yake da shi akan ya fito da ruwa ko ya zubo da ruwa kasa ta fidda tsirenta wannan ba iko bane to bai kai komai ba ko kuma a ce wancan kai bai kai wannan ba ai so ake nuna saukin shi ta da mutumin da ya mutu din yawa dan haka ashe kenan a zubo da ruwa a kasa kasar da take kaikasashiya busasshiya sai ta rayu ta fidda tsiro wannan ya fi wahala akan wanda ya mutu a tashe shi mun fahimci darasin yawa kun ga lalle akwai abin wa'azi a ciki sai ce fatakhrujuna min al-aswa'i sai ku fito daga kaburka min masari'ikum daga inda wato kuka mutu sai ce al-hadith har da zuwa karshen hadisi yace wa ghayruhu kaseer wasu hadisan ma ba dai wannan ba suna nan da yawa akan tabbatar da cewa lalle Allah subhanahu wataala zai tada mutane bayan mutuwarsu mun fahimci abin to sai yace ma hukumu man kazzaba bil ba'si
ما حكم من كذب بالبعث هو كافر بالله عز وجل وبكتابه ورسله قال الله تعالى وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون وقال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وغيرها من الآيات.
طيب ما سهل تصور لوكسي ياتي من ما حكم من كذب بالبعث me hukuncin mutumin da yace babu tashi daga kabari kawai sai ce a shi fa bai yadda za a tashi ba kuma wani mutumi wa ana masa wa'azi cewa ya ji tsoron Allah ya kyautata aikinsa za fa a mutu za a koma ga Allah Allah kuma zai tada mutane zai musu hisabi sai ce wai ni lahiran nan da kuka dame ni da ita wai waye ya gano ni wai waye ya gano wani mutum ne fa yana nan da ransa har yanzu Allah yana ta nuna masa yana ta bar masa lokaci kuma yana ta masa istidraji yau to irin waɗannan mutane me wannan kokonton me hukuncin sa yawa wanda ko zai ce bai yadda ba sai ya ce huwa kafirun billahi din me wannan irin aqidar ya ce bai yadda Allah zai tada mutane daga kabari ba bayan sun mutu to kafiri ne billahi azza wa jalla ya kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala wa bi kutubihi ya kafirce wa littafansa wa rusulihi da kuma manzanninsa kun ga kafircin nasa ma hawa ne ba iya ya kafirce wa Allah ba nan ana nufin bai yadda ma da Allah ba bai yadda da littafansa ba bai yadda da manzanninsa ba wannan saboda lazimin abin da ya aikata ko dake wannan ba ma maganar lazimi ba ai manzanni su suka zo mana da wannan labarin ko cewa za a mutu kuma za a tashi sannan su suka fada a cikin littafin da suka zo da su don haka wanda ya ƙaryata cewa za a tashi bayan an mutu ya ƙaryata manzan da ya zo da sakon ya ƙaryata littafin da aka rubuta wannan labarin ya ƙaryata wanda ya aiko manzan wanda ya saukar da littafin ko ba haka bane don haka hawa uku ne kafircin sa Allah ya kiyaye qala Allah ta'ala Allah madauki ya ce wa qala allazina kafaru a idza kunna turaban nam istidlalin malamin anan shine lafazin kafaru yawa sai ce wa qala alladhina kafaru wadanda suka kafirta sun ce a idza kunna turaban yanzu mu in mun zama turbaya mun zama kasa wa abauna ma'ana mu da iyayenmu da kakanninmu can na baya a inna la mukhrajuna ashe mu abun fitarwa ne shine la mukhrajuna ma'ana mu wadanda za a fitar ne daga wannan wuri wa qala kun ga nan kokonto yake ko yawa kuma nan kaga shi sai ce wa qala alladhina kafaru ya nuna cewa ashe wannan halin kokontan ko ƙaryatawar halin kafire ne ashe hukuncin kafirci ne yawa wa qala ta'ala Allah mun ci kuma yana cewa wa in ta'jab fa'ajabun qawluhu in kai mamaki ma to abun mamaki babba a cikin abin da suke yi ko suke aikata ko suke fadi shine qawluhum fadin su da suke cewa a idza kunna turaba nan ashe Allah madauki yana nuna abun mamaki ne dan adam ma yazo ya ƙaryata cewa wato ba za a tashe shi ba mun fahimci wannan abun yawa shi yasa anan akwai wata magana a babin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala shin ana siffanta Allah da siffatul ajab ko ba a siffanta shi da ita a ka'ida dai na mata malamai mabiya hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce duk abin da Allah ya bada labari akan kansa a cikin alkur'ani a faɗe shi yadda ya faɗa kawai dai a kore kamanceceniya tsakaninsa da bayinsa ko yawa to daga ciki wasu suna cewa ba za a siffanta Allah da ajab ba mamaki ba suka ce saboda me shi mamaki me ake nufi da shi mamaki yakan zo ne sakamakon rashin sanin abu sai ka san shi ko kuma sakamakon me ya sakamakon sa me zai je ya dawo a bayansa sai abu ya bayyana gare ka bayan da ba haka kake zato ba ko to matsalar da take zuwa dama shine idan mutum ya wannan kun ga ajab irin na waye irin na mutum ne yawa to in matsalar inda take zuwa sai wanda zai kore irin wannan sai ce to ai dan adam shike yin mamaki saboda jahilcin sa Allah ko ba jahili bane dan me za a danganta masa kaza sai malamin su ce to ai Allah ya san yana da ilimin amma tun da ya faɗi wannan lafazin sai za mu yadda nasa mamakin yake daban yadda na ɗan adam yake daban na ɗan adam shi ne sai an samu jahilci sannan yake zuwa na Allah ko ba lallai ya zama akwai jahilci ba babu ma jahilci mun fahimci abu yawa shi ne nan Allah madauki yana gaya manzon sa ne sallallahu alaihi wasallam in ma kayi mamakin wani abu to abun mamaki shi ne faɗin su da suke cewa a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid ma'ana nan Allah yana nuna mana cewa duk abin da kafirai suka yi ba abun mamaki bane irin wannan cewar su dauki gunki su bauta masa su suka sassako shi kaga wannan fa akwai rashin hankali sosai mai zulfima a ciki ka sassako abu ka zo ka kafa shi a kofar gidanka zaka fita ka ce to zan tafi ina neman kaza da kaza da kaza a bauta masa da safi a bauta masa da yamma a roke shi sa'a a roke shi kaza mun fahimci wannan kaga akwai rashin hankali amma duk da haka sai Allah madaukaki nan yace babban abun mamaki daga abin da kafirai suke aikatawa ko suke fadi shine fadin su na cewa wai in sun mutu sun zama turbaya za a dawo da su da rai wannan abun akwai abun mamaki a ce dan adam ya fadi wannan kuma wannan magana haka ne tunda dan adam shi ya san kansa ya san da ba shi kamar da muka faɗa da su da babu shi sai aka same shi wanda ya san babu shi aka same shi dan me zai mamaki in ya mutu kuma a dawo da shi ko yawa in wani abu bai bayyana ba gare shi na shubuhohi ya bauta wani wanda ba Allah ba to amma wannan da ya maganar mutuwa ba shubuha a cikin ta kowa ya san akwai mutuwa don haka abun mamaki ne mutum ya ce wai zai ƙaryata in an mutu za a dawo shi yasa Allah madauke ka wannan abun da wannan siga din a idza kunna turaban a inna la fi khalqin jadid wai mu yanzu zamu zo kuma mu zama wata halitta sabuwa daban sai Allah ya ce me ulaika alladhina kafaru bi rabbihim waɗannan su ne waɗanda suka kafirce da ubangijinsu kaga dalilin da ya sa mallai ka wannan ayar anan ita ce me wannan lafazin kafaru din so yake da mana nuna maka a qur'ani da duk wanda ya ƙaryata tashin kiyama to sunansa kafiri mun fahimci abin gashi sai ce ulaika alladhina kafaru bi rabbihim waɗannan su ne waɗanda suka kafirce wa ubangijinsu wa ulaika alghlalu fi a'naqihim waɗannan su ne waɗanda za a sa kukumi a wuyansu wato za a sa musu kukumi a wuyansu kamar yadda ake sa wa bawa da sa hannun a haɗe da wuyan a ɗaure cikin ƙarfe ana tafiya da shi to haka za a yi musu waɗannan ranar tashin alkiyama yace wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun kuma waɗannan su ne ‘yan wuta ma’ana ma’abuta shiga wuta kuma a ciki za su dawwama kaga ku babu mai dawwama a wuta saiwa sai kafiri yawwa don haka ƙaryata tashin alkiyama kafir shi ne wa ƙala ta’ala har yanzu kuma Allah maɗauki ya ce za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu waɗanda suka kafirta za'am sun yi riya suna riya cewa an lan yub'athu cewa Allah ba zai tashe su ba kul ka ce bala haka ne lalle ku za a tashe su wa rabbi na rantse da ubangijina kun ga nan malamai suna cewa ta'kidin anan an samu wasu mu'akkidat da yawa in an ce mu'akkidat abubuwa na lafazi da ake amfani da su a ƙarfafa wata magana na farko kun ga garan tsuwa bayan an ba da umarni cewa kul ka ce da su bala bala ana amfani da ita lil ibrab ibrab shine a kore kamar a ce a kore wancan abu kuma a tabbatar da wani ka ce tabbas haka ne lalle za a tashe ku wannan Allah mai madaukaki shi ya faɗi wannan na ɗaya kenan na biyu aka umarci manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce wa rabbi na rantse da ubangijina wannan wawun ta kasance wawun ta rantsuwa ce yawa an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rantse ya ce wallahi ni na rantse da ubangijina latub'athunna sai kuma ga kuma lamun yawa lamun ita kanta ta ta'kidi ce ita ma ƙarfi ne ake kawowa kaga shi yasa malamai suke cewa nan an yi amfani da wannan ƙarfin saboda wannan lamarin muhimmanci ne da shi duk mutumin da bai yadda za a tashi bayan an mutu ba to ba fa musulmi bane in an ce ba musulmi ba ana nufin ko kafirci ƙarami ko wata ran zai iya gyara ba a'a ya fita daga addinin Allah shi ba musulmi bane ya zama kafiri saboda me ƙaryata maganar Allah ne ƙaryata maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙaryata kuma duk abin da ke cikin alƙur'ani latub'athunna thumma latunabba'unna sannan kuma lalle za a baku labari kun ga shi ma ga wata lamun ga kuma nuna tauki da a ƙarshe kaga dan me za a ƙaryata wannan abin da aka ƙarfafa shi da waɗannan abubuwa na tallafi mai yawa mun fahimci abin yawa thumma latunabba'unna sannan za a baku labari bima amiltum da abin da kuka aikata a rayuwarku wa zalika 'ala Allahi yasir wannan abu kuwa mai sauki ne ga Allah subhanahu wata'ala babu wani abu mai wahala ga Allah yace wa ghayruha min al-ayati banda wannan ma akwai wasu ayoyin daban masu yawa waɗanda suke nuna wannan kuma su tabbatar da shi to mu karasa wannan hadisin sai mu tsaya sai yace wa fi sahihaini ya zo a cikin hadisai na Bukhari da Muslim an abi huraira daga abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce ya suna wannan hadisin kenan shine hadisi qudsi zaka ji ana cewa hadisi qudsi hadisi qudsi ma'ana hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce ma'ana maganar da ba a cikin alqur'ani ba maganar Allah ce amma ba alqur'ani ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito mana ita ar-rabbihi azza wa jalla daga ubangijinsa yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kazzaba ibnu adama wa lam yakul lahu dhalika wa shatamani wa lam yakul lahu dhalika dan adam ya ƙaryata ne bai kula ce gare shi haka ba bai kamata bai haka ba shi da haƙƙi yayi haka ya ƙaryata Allah wa shatamani ya kuma zage ni wa lam yakul lahu dhalika wannan ma ko bai dace gare shi ba ba shi da haƙƙin ya zage ni inji Allah subhanahu wa ta'ala fa amma takdhibuhu iyaya ƙaryata wasa da ya ƙaryata ni fa qawluhu shine fadin sa da zaka ji dan adam yana cewa lan yu'idani kama bada'ani Allah ba zai mai da ni ba kamar yadda ya fara da ni mana inkarin me inkarin tashin bayan mutuwa yawa wa laysa awwalul khalqi bi ahwana ala tus nan sai amsa Allah madauki ne ki bada amsa mana magana dan adam din ita ce me lan yu'idani kama bada'ani wannan ita ce Allah madaukaki ya kira ta nassan cewa duk wanda ya faɗi wannan to ya ƙaryata shi bai kuma kamata ba bai dace ba ba haƙƙin dan adam bane ko ya ƙaryata Allah domin Allah shine Allahul ghuyubi duk labarin da ya faɗa gaskiya ne yawa a sai ce wa laysa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi ko wa laysa awwalul khalqi sai zama shine ismu laysa وليس أول الخلق بافركم هلبتان بأهون علي من إعادته هو ما أنا فركم هلبت باشيني يزم ما في أهون با علي أكينا من إعادته في يد أسيء داودشي ما أنا منيني كنا يفسوكي داوة يوة ما أنا تند فركم يفسوكي با أشي داوة تفسوكي يوة ما أنا ياك ما تتن أدم يتنا دا بابوشي bai san kansa ba walam yaku shay'a ko sai gashi kuma Allah madauki ya samar da shi to ashe ya mutu a dawo da shi da rai wannan shine mafi sauki wa amma shatmuhu iyaya amma zagin da nake yayi mini inji Allah subhanahu wa ta'ala menene ma'anar dan adam ya zagi Allah shine sai ce fa qawluhu fadin Allah madaukaki da yake cewa ittakhadha Allah walada Allah ya rikida wannan zagi ne ba karamin zagi ba dan adam ne me nake so na faɗi kuskure me nake yawa Allah eh Allah ne ya faɗa mana nan Allah ne yake ba mu labarin cewa dan adam ya ce yawa eh Allah ne yake ba da labarin cewa dan adam ya ce wai Allah ya rigida to wannan kaga maganan nan asali khabar ne ai ko in mutum yace Allah yana da da labari ne ko tambaya ce ba tambaya bace labari ne yau dan haka dama malamai suna malaman larabci suna kasa zance ko khabar ko insha in an ce khabar shine abinda aka yi ta'sisi aka fidda shi dan a bada labari akan wani abu to wannan a wannan gefen yake insha'i kuwa shine ko al'amru ko annahyu ko istifhami ko a bada umarni ko hani ko ku ai tambaya shine ake cewa insha'i a larabci a gun masu balaga to anan a wani aji zamu sa wannan zancen in mutum yake ittakhadha Allahu walada labari ne ko yawa labari dole ya zama yana da masdari sai an tambaye ina ne source din da aka same shi shi dan adam ina ya samu wannan labarin yawa to kaga asali ita ma ƙarya ce mun fahimci abu amma anan Allah bai kira ta ƙarya ba sai ya kira ta zagi shi yasa malamai suke cewa babu wani abu da aka taba zagin Allah da shi a duniya kakkaftin da aka yi duniya irin a ce Allah yana da da saboda wannan hadisi yawa kai kaga ƙarya zagin Allah ne to amma nan wata ce daban dangana masa dan shi kansa wannan yafi karfin a ce masa ya tsaya akan matsayin ƙarya kawai sunansa zagi kaga san ko ƙarya a ce an ƙaryata abu bai kai ai zagi ba zagi ya shiga cin mutunci yawa to a ce an dangana wani abu irin wannan ga Allah babban abu ne yau shi sa Ibn Qayyim yake cewa babu mutumin da ya taba zagin Allah irin zagin da Kirista suka yi wa Allah babu mutum ya buɗe baki ya ce ai Allah yana da da hadda dai ku duba kuma yadda Allah madauki ta amfani da lafuzza lafuzza a cikin alqur'ani uru uru wadanda za su nuna wannan abun kuma ayoyi ga sunan barjak a cikin albarjik a cikin alqur'ani Allah madauki yana tabbatar da ƙaryar wannan da awace wa yana dada har shi annabin annabi Isa alaihi salatu wassalam ku duba kuga a ko ina me ake kiran sa Isa ibn Maryam ake cewa al-asali an fi sabawa da kiran mutum a dangana shi zuwa ga mahaifinsa ko to amma tunda Allah madaukaki yayi mu'jiza ya halicce shi da uwa ba tare da uba ba sai ake ce masa Isa dan Maryam saboda duk mai karatu ya ji cewa fa wannan kar a ce kawai Isa ai shiru har wani ya ce a'a an bar abin ne saboda la'alla eh da gaske ne dan Allah din sai aka ce masa Ibn Maryam sannan kuma ran tashin alkiyama Allah zai tsaye da shi Allah ya tambaye shi ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah haka za a tsaye da shi fa sai a tambaye shi Allah zai ce masa ya kai Isa kai ne ka gaya wa kan anan ma sai aka kira shi ya Isa ibn Maryam haka yace masa ko haka ya ba mu labari a Qur'ani cewa za a gaya masa ran tashin alkiyama cewa ya kai Isa dan Maryam shin kai ne ka ce wa mutane ittakhizuni ku zo ku rike ni ni in zama wa ummiya da ummi da mahaifiyata da ta haife ni kaga nan an sake cusa masa cewa eh mahaifiya ce fa ta haife ka ko ba haka bane to ka taba gaya musu cewa ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah mu abubuwan bauta ne ko ma bayan Allah ma'ana banda Allah kuma a samu wasu abubuwan bauta guda biyu kaga an samu uku kenan yawa shine taslifi me ya fada a lokacin nan qala subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqi ai bai dace gare ni ba in fadi abinda ba haƙi na bane in fadi shi in kuntu qultuhu in har na kasance na fada a rayuwata faqad alimtahu ya Allah kai ka sani kaga ma nan kuma cikakken tauhidi ne ga annabi Isa da cewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa la malja'a minallahi illa ilayhi ko idan mutum masifa ta koro shi ko in ya saba wa Allah in ya gudu ma ba inda zai sake zuwa sai dai dagon Allah ya nemi a gafarta masa shi yasa sai yake cewa in kuntu qultuhu faqad alimta in har na taba fada to ya Allah kai ka sani ma'ana na dawo ba inda wata hujja sai abin da kai shaida kai na gare shi kaga ma'ana wannan ya nuna ya barrantar da kansa daga wani ilimi amma ya koma ya yi tawakkali ga Allah Allah ya san in ya fada amma bai fada ba kuma Allah ya san bai fada din ba shi yace yace ta alamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub yawa ka san abin da ke raina ban san abin da ke ranka ba ban sani ba kuma kai ne masanin gaibi yawa shine sai yake cewa bayan wannan ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم والله بنشي مسو komai ba sai abin da ka umarce ni in ga musu cewa me an i'budu Allah ku bauta wa Allah rabbi shikenan kaga magana ubangiji sai ka ubangijin taka ta tashi akan annabi Isa da bakin sa ya fada rabbi ubangijina wa rabbakum kuma ubangijinku ashe kenan da ni da su matsayin mu ɗaya cewa duk bayinka ne ya Allah yawa wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihi ni ne shaida ne akan su na san abin da suka yi a lokacin da nake da rai kun gani nan yana fidda kansa ashe bayan ya mutu ne wani abu ya faru yawa falamma tawaffaitani kunta anta ash-shahida alaihim amma yayin da ka dauke ni tawaffaitani nan abin da ake yayin da ka sa mini bacci domin wafati yana nufin mutuwa yana nufin bacci yayin da ka dauke ni kunta anta ar-raqiba alaihim sai zama kai ne mai kula mai kiyayewa akan su wa anta ala kulli shay'in kuma kai ne mai halarci akan kowanne abu ma'ana kai ka san me suka yi ni iya abin da na sani kenan kaga hujja ta kare alhamdu to Allah subhanahu wa ta'ala ya kara tsare mu daga fadawa abin da zai kai ga mutum ya ce ya dangana wa Allah subhanahu wa ta'ala da lalle ba a taba zagin Allah irin zagin da kirista suka yi masa ba shi yasa nan sai Allah madauki ci gaba yake cewa fa qawluhu wa amma shatmuhu iyaya fa qawluhu amma zagin da ya mun shine fadin sa shi dan adam da yake cewa ittakhadha Allah walada Allah ya rigida wa ana al ahad as samad yace al halik wannan wawun ta halice ita ma ma'ana al halik wa ana ni inji Allah ni ne al ahad as samad al ahad ana nufin daya dayan da ba ta da biyu da ba ta da rabi shi sa a larabci in ka ce al-ahad baka iya cewa baka iya yin lissafi kuma akan wannan ka ce ithnain thalatha arba'a amma in kana so kai lissafi sai da ka ce wahid sai ka ce wahid ithnain thalatha arba'a amma in ka ce al-ahad to kana nufin abu kwaya daya tilo yawa kamar yadda Allah madauke fada shi as-samad kuma wanda kowa ke bukata daga gare shi shi baya bukatar komai saboda cikar wadatar sa lam yalid ayati lam alid nan ya kawo shi da wannan sigar saboda ba lalle nassin qur'ani bane a hadisi ne ke fada Allah ne ke fada da kansa ko sai ce lam alid wa lam ulad ban halid ban haifa ba wa lam ulad kuma ni ba haifuwa ta akai ba wa lam yakulli kufuwan ahad kuma babu wani ahadun mutum daya ko abu daya wanda yake ya zama kufuwan kini abokin kama li a gare ni Allah madauke kyauta Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan tauhidi wallahi ba karaman ni'ima bace ka fahimci tauhidi sai kaga duk wanda ba mai tauhidi ba bagamniyan ke a cikin rayuwar nan yawa kuma abin tausayi ne Allah madaukaki ya kara mana fahimta ya kimsa mana abin da yake gaskiya ne mu gane gaskiya ne mu tabbata akai duk abin da yake ƙarya ne Allah ya fahimtar da mu mu gane ƙarya ne mu bar shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya ba mu damunan nan mai albarka wannan ruwa da ake Allah ya ƙara albarka a cikin sa rushe-rushe Allah ya dakatar da su Allah madaukake ya dakatar mana da abin da yake samun amfanin gona da hanyoyi da suke katsewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ruwa mai tsafta wanda zai amfani ga amfanin gona kuma mu samu fa'idar sa Allah ya sa mana albarka a ƴaƴanmu da suka koma karatu Allah ya taimake su akan karatunsu Allah ya sa su ci nasara a jarabawar da za su duk abin da suke karantawa kuma Allah ya sa ya zama mai amfani ne ga al'ummar musulmi baki daya wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in